This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu taurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 8 ga watan Fabrairu shekara ta 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS ta cimma matsayar bin tafarkin diplomasiya domin dinke barakar da ke tsakanin ta da kasashen Niger, Mali da Burkina Faso.
Mu a wurin mu ɗan uwa ne, kuma abinda ake dubawa ita ECOWAS muhimmancin ta talikan da suke ciki ba wai gwamnatocin ba.
Gwamnatin jihar Oyo ta ce ta gano mutanen da suka yi sanadiyar wata fashewa da ta girgiza birnin Badin, inda ta sha alwashin gurfanar da su a gaban shari'a. Shin ko me yasa ne ƴan ƙasar Ghana suke nuna kakkausan adawa kan samun nasarar Najeriya a gasar ƙwallon ƙafar cin kofin nahiyar Afirka?
Bakiyayya ba a kishi ne. Ghana ta ci kofi guda uku, sannan Najeriya ta ci ɗaya. Ghana ta saki ci ta samu hudu. To bayan haka ba ta saki ci ba har yanzu. Bayan haka Najeriya ta ci ɗaya, biyu, uku. Yanzu na hudu kenan fa, in ta ci wannan za ta kama Ghana. Abin da ke damun Ghana kenan, kawai ba zauna ba.
Ta za ku ji cikakken rahoton har ma da shirin yanayi da muhalli. To amma duk kafin waɗannan, sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. A yau Alhamis, kotun kolin Amurka ta nuna alamu na shakku kan yunkurin dakatar da tsohon shugaban kasar Donald Trump daga shiga zaben shekarar 2024. A cikin fiye da sa'o'i biyu na sauraron dukkanin bangarorin biyu, wato alkalan masu ra'ayin mazanjiya da alkalan masu sassaucin ra'ayi, sun dasa alamomin tambaya kan ko Trump zai iya sake tsayawa takarar zaben shugaban kasa da za a yi ko a'a, saboda rawar da ya taka a zaben da aka gudanar na watan Nuwambar shekarar 2020, wanda ya sanadiyar harin da aka kai ginin majalisar dokokin kasar a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. Babban abin damuwa shine ko majalisar dokokin kasar za ta iya daukan mataki kafin jihohi su yi amfani da tanadin tsarin doka wanda aka amince da shi bayan yakin basasa don hana tsaffin jami'an da suka yi tawaye sake rika mukami.
Ruling from this court that affirms the decision below would not only violate term limits but take away the votes of potentially tens of millions.
Lawyer Trump Jonathan Mitchell kenan yayin zaman na kotun koli yake cewa idan har wannan kotu ta amince da hukuncin da ya hana Trump takara, hakan zai tauyewa gwamman miliyoyin Amurkawa haƙƙinsu na zaɓar wanda suke so. Yayin bada bahasin nasa, lauyan da ke wakiltar masu kaɗa ƙuri'a a jihar Colorado, Jason Murray, ya jaddada cewa babu haufi Trump ya taka rawa a harin na majalisar dokokin Amurka wacce za ta iya hana shi yin takara.
President Trump's main argument is that this court should create a special exemption to Section 3.
Yace abinda shugaba Trump yake so shine a bashi wata kariya ta musamman wacce shi kadai zai mora karkashin sashi na uku na dokar. Ai babu wata hujja da za ta sa a bashi wannan kariya. Saboda haka ina kira ga wannan kotu da ta yi watsi da ikrarin da yake yi cewa waɗanda suka samar da wannan doka sun yi kuskure. Akwai kuma tambayoyi kan ko wannan doka za ta iya aiki a kansa. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya dawo Washington daga gabas ta tsakiya a yau Alhamis ba tare da wata sabuwar yarjejeniya a hannu ba, wacce za ta ba da damar dakatar da buɗe wuta a yakin da Isra'ila take yi da Hamas wanda ya shafe tsawon watanni huɗu ana yi a Gaza. Ko kuma wata yarjejeniyar sakin mutanen da ke hannun mayakan da Hamas ta garkuwa da su. Blinken da wasu jami'an Amurka sun ce suna da ƙwarin gwiwa cewa za a iya cimma matsayar dakatar da buɗe wuta tare da kubutar da sauran mutane 100 ko fiye da aka yi garkuwa da su. Sai dai Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya nuna shakkunsa akan barin yankin na Gaza ya ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ikon Hamas, lamarin da ya kwatanta a matsayin wanda ba zai yiwu ba. Yana mai cewa Isra'ila za ta ci gaba da yaƙi har sai ta samu galaba. Jami'an ƙasar Ukraine sun ce a yau Alhamis Rasha ta kai hari cikin dare da jirage marasa matuƙa 17 inda suka yi barna a Mykolaiv da Odessa, sai dai ba a samu asarar rayuka ba. Rundunar sojin sama ta Ukraine ta ce sojojin saman ƙasar sun lallata 11 daga cikin jirage marasa matuƙa a yankunan Mykolaiv, Odessa, Venestia da Dnipropetrovsk. Vitali Kim, gwamnan yankin Mykolaiv, ya faɗa ta kafar Telegram cewa an samu lalacewar gine-gine da masana'antu. A Odessa, gwamnan yankin Oleh Kipa ya bada rahoton lalacewar wani babban bene da ba a kammala ba da kuma wata makaranta.
Zara Aminu Fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai taskarar rahotanninmu. Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Afirka ta Yamma, ECOWAS ko kuma CEDEAO, ta cimma matsayar bin hanyar diplomasiya domin sulhun tatankiyar da ke tsakaninta da ƙasashen Niger, Mali da Burkina Faso. Ƙungiyar ta cimma matsayar ne a wani taro na musamman da ta gabatar a Abuja, Najeriya, inda kuma ta tattauna ciki har da batun ɗage zaɓen ƙasar Senegal. Wakiliyarmu Halima Abdurra'uf ta tattauna da shugaban majalisar ministocin ƙungiyar kuma ministan harkokin wajen Najeriya, ambasada Yusuf Maitamatuggar, dangane da sakamakon taron.
Eto a ƙarshe akwai wato shawarwari da dama da aka bayar wanda kuma ɗaki ya yadda za a aiwatar, domin har ila yau dai ba mu daddara ba wannan ƙasashe da suka ce sun fita daga ECOWAS, Burkina Faso da Mali da Niger. Mu a wurinmu ƴan uwa ne, kuma abinda ake dubawa ita ECOWAS mahimmancinta talikan da suke ciki, ba wai gwamnatocin ba. Saboda haka muna ƙara jaddada ƙoƙari da za mu ci gaba da yi ta hanyar diplomasiya na shawo kansu, domin su zauna gidanmu ɗaya, su ƴan uwa ne, kuma zaman lafiya ake nema a wannan yankin namu. Kusan wannan fita sai a ce ma mewa wahalan da zai jawo wa talaka ya mafi takunkumin da ake magana an sa. Akwai shawarwari na musamman kuma nan ba da kaɗan ba za a ga an fara aiwatar da su. Za mu ci gaba da ƙoƙari kamar yadda na faɗa ta hanyar diplomasiya. Ai, ko da yaushe duk cikin tattaunawan da muke yi muna jaddada zancen cire takunkumi, kuma su ake su ma su duba su ga inda wasu abubuwa da ya kamata su yi domin a samu rangwame kuma da sauƙin cimma matsaya ɗaya, su ma su yi ta ɓangarensu. Ita Senegal an tattauna amma ba a sa shi cikin rahoto ba, saboda akwai ƙa'idan ECOWAS wanda dukkan abin da za a tattauna sai an sanarwa su ministoci da za su zo wannan taro kafin a tattauna, domin kowa ya zo da shirinsa. Sai kasance lokacin da aka tura wannan gayyata na wannan taro, wannan daga zabe na Senegal bai riga ya faru ba, amma mafi yawancin wanda suke daki sun amince cewa ya kamata lalle ECOWAS ta ci gaba da jaddada mahimmancin bin ka'idojin dokoki na zabe na Senegal, da kuma tabbatar da cewa an yi zaben nan cikin lumana, cikin gajeren lokaci, an ci gaba da bin ka'ida, domin a ci gaba da tsarin mulki a bisa ka'idan kundin tsarin mulkin Senegal.
Ambasada Yusuf Maitamatuggar kenan, shugaban majalisar ministocin ƙasashen ƙungiyar ECOWAS a zantawarsu da wakiliyarmu Halima Abdurra'uf. To, gwamnatin jihar Oyo ta gano wasu mutane uku da ta ce sun yi sanadiyar wata fashewa da ta girgiza birnin Badun a kwanakin baya, inda ta sha alwashin gurfanar da su a gaban shari'a. Gwamnan jihar Siye Makinde ne ya bayyana haka lokacin da yake karɓar rahoton kwamitocin da ya kafa domin binciken musababin fashewar ta Badun da kuma gano irin ɓannar da ta haddasa. Wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal na ɗauki da rahoton.
Ko da yake gwamnatin jihar Oyo bata bayyana sunayen mutanen uku da take zargi da haddasa fashewar ba, amma a can baya hukumomi a jihar Oyo sun zargi wasu 'yan kasar Mali da ke zaune a yankin da fashewar ta auku, masu sana'ar ma'adanai wato Muhammad Kamara da Usman Saiwane, da cewa su ne suka ajiye wannan nakiya wadda ta tashi ta yi sanadiyar fashe-fashe a birnin Ibadan, wanda ya jawo ɓanna da dama. Sai dai mutanen sun musanta aikata wani laifi da yake hira da ga manema labarai jin kadan bayan baiwa gwamnatin jihar Oyo rahoton bai baiwa gwamnati Shehi Makinde shawara akan harkar tsaro tsohon commissioner yan san Fatai Osheni ya ce mutane uku suka gano da laifi a game da fashewar haka ma gwamnatin ta jihar Oyo ta ce na kira da ta fashe ta haddasa fashewar samfarin wata jin ce da aka ajiye a yankin ya tafka ta adi ga jama'a da muhalli ba kuma ban bane kamar yadda aka yi ta yadawa yace binciken ya nuna mutane 335 da fashewar ta shafa suka yi register ciki har da wasu cibiyoyin kasuwanci guda 16 da majami'u masallatai makarantu da kuma wani sashe na asibitin koyarwa dake Ibadan wato UCH da dai sauransu to ko mai mazauna jihar Oyo za su ce a game da matakan da gwamnatin jihar Oyo ta dauka na hukunta waɗanda take zargi da ajiye abinda ya fashe ya hadasa fashewa mai karfi
a Kalituwan zan Ibadan Oyo State eh an hukunta su ne ban ga laifin gwamnati ba domin duk wanda ya san wannan mugun abu da zai kawo cikin jama'a bai kamata ba ya kamata a ce an ware tan daji an gina mai gidan na musamman an ajiye shi domin kare jama'a da kare dukiyar su da kuma kiyayewa saboda gaba dan ya ce an hukunta su yanzu ban ga laifi ba gaskiya
me zaka ce a game da illar da wannan fashefashen Ibadan ta jawo
gaskiya illar da ya faru gaskiya da asara babba an yi asara dukiya an yi asara rayuka to ya kamata Allah ya nuna dawowa masu irin wannan kunne su kiyaye su da ajiya inda jama'a suke
sunana Timintayowa nene shugaban samari a Kinyeli ni na fi su a hukunta su saboda abun sai waye idon gwamnati ma saboda abun da ya faru din nan akwai irin su da yawa a wuraren da ba sani ba amma yanzu sai sa idon gwamnati ma akan saboda wata rana wasu mutanen da sun sa irin wannan abu ma suna yi irin wannan aiki da gwamnati suna boyewa gwamnati ba su san da su ba ga yangeri ba su san su ba jikin su ma sai yi sanyi
idan ba amanta ba rango 16 ga watan Janaware na wannan shekara ne aka yi wata fashewa mai karfi da ta shafi unguwanni da dama a birnin Ibadan kana tar razana mazauna birnin na Ibadan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umaru Tambuwal to kamar yadda aka sani dai Najeriya ta sami tsallakewa zuwa wasan karshe ta gasar kullun kafar cin kofin nahiyar Afrika bayan ta doke kasar Afrika ta kudu a wasan kusa da ta karshe a jiya Laraba inda za ta fafata da mai masaukin baki wato Ivory Coast a ranar Lahadi to sai dai kasancewar wato sai dai kasashe da dama dake da alaka ko kuma kamanceceniya da Najeriya ma suna ta nuna tsananin adawa da nasarorin da take samu a gasar musamman kan abinda ya bayyana a shafukan sada zumunta akan haka wakilinmu a birnin Accra Redwan Abbas ya ji muna ra'ayoyin yan Ghana din waɗanda rahotanni suka bayyana sun fi kowa adawa da wannan lamari waɗanda suka bayyana cewa adawar fa ta gogayyar wasa ce ba wai ta kiyayya da juna ba
Suna Zakar Muhammad mai daban-daban inda ya sa ni wasu mutanen Ghana ba daɗi ba da yake Ghana da Najeriya sun zama kamar yan adawa sai sa ne suke ciwa su ba su daɗi ba saboda Najeriya ta ci gaba kuma Najeriya za ta ɗauki cup in ta yi nasara ga wannan lokaci ta samu so hudu kenan ko so ta ta yi daidai da Ghana sai sa su ba su daɗi ba mutane wasu mutanen Ghana.
Suna na Coach Abubakar Muhammad a Hausa muke kenan in mun support din wani gari in ba Ghana cikin Najeriya kamata mu support to amma ka san adawan da ke tsakanin Najeriya da Ghana ba wani abu ne bragging right ne ba ball kade ba ka ga ya kama wajen waka wajen ababa da dama ka gani ko Ghanaians wasu gani suke in Najeriya ta ci kafin so hudu kenan kuma the last time in da Ghana ta ci kafin 1982 ka gani so hudu kenan shi yasa bragging right zai je sama to abin da yasa kenan wasu kan Ghana suke adawa da Najeriya kan ta ci kafin amma ba wai kiyayya bane haka da ke
kamu san da wannan ba amma abinda na sani da jiya da gaba daya Ghana muna jin dadin Najeriya su yi nasara tun kafin ma a soma wasan ma muna ce Allah sa Najeriya Allah ya ba Najeriya nasara
na yi fira da wasu ƴan Ghana sun ce haka nan ne saboda yanzu Najeriya in su ci sun zama draw Najeriya su ma sun ci hudu kenan Ghana kuma sun ci hudu sun ba ba wannan adawa
ko da yake wasu sun gan shi haka nan amma gaskiya mu dai jin dadi ne a ce Najeriya sun yi sun ci wasan jiya na sun je final su da Cote d'Ivoire don muna son abin da su duki hannun Cote d'Ivoire ne saboda Cote d'Ivoire sun sa abin nan doka hannun Ghana kuma muna bakin ciki da wannan zikin da suka muna nan sai sa dole mu support din su duki wasan
ne Alhaji Mansur sai ka san dan Najeriya ma Hassan da Hussein ne ana kishi da juna ba kiyayya ba a kishi ne kana ta ci kofi guda uku
sannan Najeriya ta ci daya. Ita tu kuma aka sake dawowa Libya da ana ta sake ci ta samu hudu. To bayan haka ba ta sake ci ba har yanzu. Bayan haka Najeriya ta ci 1 2 3. Yanzu na hudu kenan fa in ta ci wannan da ta kama Ghana cikin kankan. To abin da ke damun Ghana kenan kawai ba wannan ba.
Kishi ko dai adawa na kwallon kafa tsakanin Ghana da Najeriya dai da daddan abu ne tun ba ma wannan karo da in Najeriya ta lashe kofin ta yi kankan kam da Ghana wacce so kudu tana cin kofin. Ita kuma Cote d'Ivoire so biyu tana doke Ghana ta ci kofin. Yanzu ayar tambaya ita ce tsakanin Najeriya da Cote d'Ivoire wa Ghana za ta so ta lashe kofin. Radwanullah Mukhtar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Ta gaida Ridwan Abbas kana manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirin mu na yanayi da muhalli.
Sauraro assalamu alaikum. Barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon,
yanzu nan idan kika da generator a gidan cikin kwana uku za ka ga yadda bangon zai yi baki. Ma'ana wannan shine rashin tsafta.
They are struggling to grow crops because they are now having serious shortage of rainfall. And this is leading for them losing crops.
Waɗanda za su kai ga rage fitar da iska don mai limaman yanayi a ƙasa kuma sai a tace yawan wannan iska.
Kaɗan daga cikin batutuwan da za mu yi nazari a kansu cikin shirin na wannan makon. Sunana Aisha Mu'azu. Madalla. Daga cikin alamomin da masana suka alakanta da sauyin yanayi akwai yanayin zafi, rana, iska da lokacin damina da kuma wa'adin damunar wanda duk suke tasiri kan muhalli da kuma rayuwar dan adam. Kasancewar daga ita muhallin ne yake samu duk wata buƙatar sa ta rayuwa. La'akari da irin sauye-sauyen da ake fuskanta a fannonin rayuwa daban-daban shine dalilin fitar da wata sanarwa da gidauniyar Media Advocacy for West Africa Foundation MAWA a takaice ta yi ƙarƙashin jagorancin Audu Liberty Oseni a ranar 21 ga watan Janairun da ta gabata. Dan Raji mai fafutukar wayar da kan al'umma domin tabbatar da shugabanci na gari wanda ya yi wa take sauyin yanayi lokacin ɗaukan mataki ya yi. Malam Usini, wanda ya bayani cikin harshen Turanci, ya ce
the impact is becoming increasingly obvious in Nigeria, particularly in northern Nigeria. In Yobe State, for instance, you could see how the farmers are actually struggling.
Malam Audu Liberty Usini ya ce alamomin sauyin yanayi sun daɗa bayyana a Nigeria, musamman ma a yankin arewa, ko da yake ya shafi dukkanin yankunan ƙasar har da Abuja. Misali a jihar Yobe, manoma suna fuskantar matsalar rairayi. Rairayi ya yi sanadiyar rasa gidaje sakamakon kwararowar hamada. Dalilin haka manoma suna ƙoƙarin noma abinci amma kasancewar suna fuskantar ƙarancin ruwan sama yana haifar da babban asara ga manoma. Hakanan ma bara a jihar Kaduna, masu noman citta sun yi babbar asara duk a sakamakon ƙarancin ruwan sama. Da bara a Abuja, mun gudanar da wani bincike inda muka gano cewa kusan kaso 65 cikin 100 na manoma suna asarar doya da suka girbe a sanadiyar matsalolin sauyin yanayi. Abin da ke faruwa shine suna ajiye doyan da suka girbe cikin rumbu da kuma ganye, sai dai wannan dabarar tasu ta gaza. Sannan sun yi yunkurin adana doyan a gidajensu, sai dai doyan sun fara rubewa. Na kuma gana da makiyaya inda suka shaida min cewa batun burtali da gwamnatin da ta shuɗe ta dago a gaskiya ba shi suke bukata ba, domin yanzu dumbobin su ba sa samun wadataccen ciyawa, sannan kuma gulabe suna kafewa. Idan kuma kai gabashin Najeriya, akwai al'ummar karamar hukumar Nsukka, galibin su manoman barkono ne. Yanzu sun daina noman barkono domin ƙarancin ruwan sama da matsalolin yanayin muhalli suka haifar. Yanzu manoma matan ko masayan ruwa domin su yi bayi, inda ake sai da kowane tanka 30,000. To mata guda nawa ne a cikin su za su iya sayan ruwa? Kazalika haka lamarin yake a jihar Yobe, da na gana da mata manoma sun shaida min cewa sun koma amfani da injin ban ruwa. Amma tambaya a nan ita ce, mata nawa ne suke da kuɗin yin hakan, har ma da mazan? Wannan kenan. To shi kuma Dr. Salisu Dahiru, babban darakta a Majalisar Yaƙi da Sauyin Yanayi ta Najeriya, wato Nigeria Climate Change Council, ya yi bayani a game da wata haɗaka da hukumar ta ƙulla da ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP, wacce ke tallafawa cigaban ƙasashe. Ko me ake ƙoƙarin cimmawa da wannan haɗaka?
Wani taro inda muka gudanar da wani haɗaka tsakanin Majalisar Yaƙi da Ɗumamar Yanayi ta Gwamnatin Najeriya da kuma ƙungiyar nan ta UNDP wadda ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya, kan wani hanya da aka sabon yadda za a rinka gudanar da manya-manyan ayyuka waɗanda za su kai ga rage fitar da iska don mai ɗumamar yanayi a ƙasa, kuma sai a tace yawan wannan iska a kuma yi amfani da shi kamar ya zama hannun jari a wadda za ka ga mutane suna amfani da shi tsakanin ƙasa da ƙasa, wato abin da ake kira carbon market ko carbon trading. Shi wannan salo wani abu ne wadda ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya shi ne aka shigo da shi domin samar da kuɗaɗen shiga wadda ƙananan ƙasashe ko kuma ƙasashen da ba su ci gaba ba za su rinƙa amfani da shi domin samun kuɗin shiga da za a gudanar da waɗannan manya-manyan ayyuka. Dalili kuwa shi ne waɗannan manyan ayyukan sukan buƙaci maƙudan kuɗaɗe, kuma sukan buƙaci fasaha da kimiyya. Waɗanda kuma kin san a nan Afirka da su Najeriya ba abu ne da suka riga suka wanzu ba.
Madalla. A nashi ɓangaren kuma, Alhaji Lawal Yakubu Gada, shugaban kamfanin samar da makamashin Grenado International Limited, sannan babban sakataren cibiyar kare muhalli ta Africa Foundation for Environmental and Climate Change, ya yi ƙarin bayani a game da bambancin da ke tsakanin makamashi mai tsafta da mara tsafta.
Bambancin ya taso ne daga irin sinadarin makamashi waɗanda aka haƙowa da ƙasa, wato hetur da gas, suna fitar da hayaƙi mai ɗumama yanayi, wato ana kira su carbon dioxide a Turance.
Wato shi ne kuma fossil fuel?
Su ai fossil fuel ɗin kashi huɗu ne. Akwai shi carbon dioxide, akwai carbon monoxide, akwai sulfur, akwai har su chlorofluorocarbon. A fossil fuel ɗin duka su ne suka ƙunshi hetur da gas da coal, abubuwan da ake haƙowa a ƙasa. To su suna da illa ga muhalli domin suna fitar da waɗannan hayaƙai da aka faɗi na carbon dioxide, kuma su suna ƙarewa, they are finished. Su kuma waɗannan
ba na tarin numfashinka ba idan ka ce suna ƙarewa, me ake nufi da haka?
Wato su Allah ya riga ya halicce su shekaru masu yawa da suka gabata a cikin ƙasa, don haka suna nan ne kamar mutum ya aje abu a tsin, yana duka yau gobe, yana duka gobe za a waye gari. To amma su makamashi waɗanda suke ba sa ƙarewa, waɗanda ba sa fitar da muhalli, to su ana sabunta su. In na ce waɗannan makamashi sun haɗa da hasken rana da iska da hydrogen da kuma hydro, su kansu makamashi da ake samu daga ruwa. To waɗannan su ba sa ƙarewa, saboda yadda ake samar da su ba wai an riga an halicce su ba ne tun azal-azal, yanzu ne aka ƙirƙiro su, kuma za a ci gaba da ƙirƙiro su har nukiliya yana cikin makamashi waɗanda ba sa fata yanayi mai tsafta. Abin da ya sa aka ce musu masu tsafta, saboda ba sa fitar da wannan mai ɗumamar yanayi.
Waɗannan jerin iskan da ka zayyano guda huɗun nan.
Na'am, yawa su waɗannan ba sa fitar da shi, yasa aka ce musu masu tsada. Waɗannan yanzu nan idan kita da janareto a gidan cikin kwana uku za ki ga yadda bangon zai yi baki, ma'ana
wannan shine rashin tsaftarsu. To haka suke dimama yanayi a cikin sararin duniya. Ana sakin su suna dimama yanayi suna sa kafin yadda yana taruwa. Don haka shi yasa ruwan da suke a tekuna wanda suna da kankara. Dimama yanayin shi yasa tana narkewa tana sa tekuna suna ƙara yawa. Don haka ana samun ambaliya. Shi yasa suke cutar da muhalli. Sannan suna sa canza yanayin ruwa a samu aikon ruwa ba su fara da wuri ba ruwan sama kenan nake nufi ko kuma ruwan su zo su yi kaɗan ba a same su yadda ya kamata ba duk saboda ni saboda tsunamin yanayi da waɗannan makamasai mara tsafta suke jawowa. So a takaice babban bambanci na makamasai masu tsafta da mara tsafta shine na farko su waɗannan suna ƙarewa, na biyu suna cutar da muhalli, sannan suna ƙarewa da sauri. Ko da an ce za a yi shekara 20 ko 30 to za a cimma gari wata rana sun ƙarasa. Amma su waɗannan waɗanda ba sa gurɓata muhalli masu tsafta to su koyaushe da renewable, shi yasa ake ce musu renewable energy kuma clean energy. Saboda ni za a ana ƙirƙiro su ne ana samar ta hanya mai tsafta. Hanyoyin da ake samu su ma suna da sauƙi fiye da na waɗancan fossil fuel ɗin masu mara tsafta ɗin.
Bari fahimci
na crude oil yana dawoya yana ɓata yadda muhalli fiye da ki ce za ki yi amfani da solar ki samar da sanadari ko abunnan wanda baya ɓata abunnan. So don haka sun fi sauƙi sai dai sun fi tsada wajen samarwa.
Mai sauraro, anan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai kuma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya amince, za a ji mu da bayani a game da alfanun makamashi mai tsafta da matakan da ƙasar Ghana ta ɗauka don tabbatar da inganta tsaftar iska ƙasar. Yanzu a madadin Dr. Salisu Dahiru, Alhaji Lawali Yakubu Gada da Malam Audu Liberty Osini da ma ɗaukacin abokan aiki a nan muryar Amurka, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu tara a shiri na gaba.
Tuwa gaida Aisha Mu'azu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
A yau Alhamis, kotun kolin Amurka ta nuna alamu na shakku kan yunkurin dakatar da tsohon shugaban kasar Donald Trump daga shiga zaben shekarar 2024. A cikin fiye da sa'o'i biyu na sauraron dukkanin bangarorin biyu, wato alƙalan masu ra'ayin mazanjiya da alƙalan masu sassaucin ra'ayi, sun dasa alamomin tambaya kan ko Trump zai iya sake tsayawa takarar shugaban ƙasa da za a yi ko a'a, saboda rawar da ya taka a zaben da aka gudanar na watan Nuwamba shekarar 2020 wanda ya sanadiyar harin da aka kai a ginin majalisar dokokin ƙasar na ranar 6 ga watan Janairu. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya dawo Washington daga gabas ta tsakiya a yau Alhamis ba tare da wata sabuwar yarjejeniya a hannu ba, wacce za ta ba da damar dakatar da buɗe wuta a yakin da Isra'ila take yi da Hamas wanda ya shafi tsawon watanni hudu ana yi a Gaza, ko kuma yarjejeniyar sakin mutanen da ke hannun mayakan da Hamas ta yi garkuwa da su. Blinken da wasu jami'an Amurka sun ce suna da ƙwarin gwiwa cewa za a iya cimma matsayar dakatar da buɗe wuta tare da kubutar da sauran mutane 100 ko fiye da aka yi garkuwa da su. Jami'an ƙasar Ukraine sun sanar a yau Alhamis cewa Rasha ta kai hari cikin dare da jirage marasa matuƙa inda suka yi ɓarna a Mykolaiv da Odessa, sai dai ba a samu asarar rayuka ba. Rundunar sojin sama ta Ukraine ta ce ta lalata 11 daga cikin jirage marasa matuƙa a yankunan Mykolaiv, Odessa, Venisia da Dnipropetrovsk.
To masu saurare, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Zara Fage da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Ledes Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.